أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارا جدد قدير مغا الله سبحانه وتعالى ديداد موانا نيني ميتارو البركة يني الله دي واند يووتا نشاب يوم مسلم شيوتا ذو الحجة يادوكواني كي قدا إشيرين دا تقوص واند يو هجران دا شكرا دبود دا يهدو دا أربعين دا هدو ديدي دا شاشي دا كينام haka ne 16 ga watan 7 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Salame Nangi na unguwa ta Buba Shango a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami khairil anam na babban malami Al-Allama Abdul Ghani Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a dukkan giwar mako irin wannan yini mai albarka idan masu bibiyar mu sun manta ba a makon da ya gabata mallan ya karanta mana fasali da yake magana kan falala ko babi da yake magana kan falala ta sallar jami'i da kuma wajibcinta wannan fasali ko wannan babi shi muka karanta a makon da ya gabata kuma Allah ta'ala ya bamu iko mun kai har ƙarshen babi insha Allah yau zamu tashi babi da ke biye da wannan din shine babu al-azan wal iqama babi da zai magana game da kiran sallah kuma da ta da iqama wannan kuma shine darasin mu na 10 chip a cikin wannan littafi tilka asharatun kamila wannan shine 10 cikakkiya kenan a hadisi na farko a babin kuma hadisi mai namba na 65 a littafin hadisi ne daga Anas bin Malik radiyallahu an khadimi rasulillah 65 din kenan a in ka tafi da shi sai ya je karshe da namba ta ci gaya an gane ko yawa wannan shine kirya yawa karshen sa shine ya bada 65 din yawa shine insha Allah maliki cewa hadisi ne zamu tashi kan hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi Anas shine wanda yake wa laqabi da khadimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda gidan manzon Allah ya taso har ma yake fadar irin shekarun da ya gidan manzon Allah wajen shekaru 9 iya hidima a wannan gida kuma har ma yake fadar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to dama can dabi'a sane tun kafin annabta shine hakuri da kawaici da kauda kai Anas yake cewa yayi zaman shekara 9 gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah bai taba masa tsawa akan wani abu yayi ko bai yi ba domin kawaici da kuma kawar da kai da hakuri irin na annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yau ko dan da ka haifa ne ku yi kwana 9 ba kamar tsawa ba zai wahala kai awa 9 ma zai wahala ballantana shekaru 9 wannan kuma bayan hakuri da kawaici irin na annabi rahama da dama halinsa ne wani abu da zai sake bayyana shine shi ma kuma Anas din iya da kokarin kiyayewa dan domin bayan da za a yi manzon Allah ya ga yayi ba daidai bai bar shi akan kuskure duk abin da manzon Allah ya gani an aikata ba daidai ba iya alatin akan abin iya nusarwa wannan abin ba daidai bane ga daidai to wani bangaren malamai suke cewa shi ma Anas za a yabe shi wajen kiyayewa da bin dokoki da kuma kokarin bin irin umarnin da manzon Allah yake bayarwa sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kare yadda da shi Anas yake cewa umira bilalan hukum umira bilal an yashfa al azan wa yutira al iqama umira fi'il wa fa'il ko da fi'il ne da fa'il a gu daya ko kuma suna cewa al fi'ilu allazi lam yusamma fa'ila fi'ilin da ba a ambaci fa'ilin ba wannan kuma suna nan da yawa ta a cikin qur'ani akwai misalan su qur'ani yake cewa ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la an buga muku misali ku saurara ku ji an fahimta to sun ce akwai hikimomi da yawa da suke sa a boye fa'ili ba a faɗe shi ba daga cikin abin da suke faɗa li wutuhihi domin fa'ilin idan sananne ne baya buƙatar a ambace shi to babu buƙata a ambace shi din yanzu kamar misali a ce an bada doka a jiha ayi kaza ko an bada doka a jiha kada ayi kaza to hankali kai tsaye ina zai tafi waye bada wannan dokar mai girma gwamna ko a ƙasa an bada umarni ayi kaza ko an sa doka kar ayi kaza hankali ina zai tafi waye bada wannan dokar shugaban ƙasa ko da an ambace shi ko da ba ambace shi ba to haka nan duk irin misalin da yake cikin alqur'ani Allah ne buga da kansa yasa ba wani bukata na ambace shi din duriba masalun basdami'ula nan kuma ba wanda zai biya bilal umarni in bawa ba in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma nan ba bukatar ambace shi an fahimci wannan shi yasa kamar ka ce amara ar-rasul bilal inda zaka warware maganar kenan manzon Allah ya umarci bilalu amma da yake larabci yare ne mai hikima yare ne wanda ya fi kowane yare hikima da ainihin azanci da fasaha da balaga ta zance shi yasa yake da wannan ka'idojin da ba za ka same su a sauran wasu yarurrukan ba sai yake cewa umira bilal an umarci bilalu an yashfa al azan ya biyuntar da kiran sallah shafa'i shine abu guda biyu an gane ko washafa'i wal watr washafa wal watr Allah ya rantsuwa da ash-shafa duk abin da yake bibiyu ne an fahimta shine ash-shafa bibiyu witr kuma abu guda daya to aka ce ayi shafa'in iqama kiran sallah kai kalmomin kiran sallah a dinga maimaita su Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah kaga ayu yushafu al azan kina ko wace kalma a biyunta ta fade ta sau biyu an fahimta ita kuma iqama sai aka ce a fade ta sau ɗaya ɗaya an fahimta wannan shine dokar da manzon Allah ya biya bilalu a matsayinsa na ladani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yashu al azan wa yutira al iqama ayiwa kiran sallah shafa'i kuma ayiwa itiqama witri kuma kiran sallah malamai sun ce wajibi ne a sallah ko da kai kadai zaka yi sallah din sun ce ko kai kadai a yanayin tafiya zaka yi sallah to wajibi ne ka kira sallah an fahimta tunda an ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a idza nudiya idan an kira ku sai suka ce to kiran sallah udoka ce daga Allah ko manzon Allah ya koyar ya tabbatar duk sallolin nan guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci a kira musu sallah tun daga asuba har zuwa sallar isha'i an fahimta kowace sallah ana mata kiran sallah kuma kiran sallar nan ba wa an su sanannun mutane ba wanda za a ce sewa ne ko sewa ne a'a wanda ya iya kawai ya je ya koya ya iya zai kiran sallah kuma kiran sallah iya da farla ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da al'umma sun san falala da albarka da ke cikin kiran sallah da zama a sahun gaba yake cewa ba yanda za a yi ku bar mutum ɗaya a ci shi ne mai kiran sallah ko ku bar waɗannan yau su ne gobe su ne a sahun gaba kullun su ne inda al'umma sun san falala da albarka dake cikin kiran sallah da zama sahun gaba to maza laki shawala sai an yi ƙuri'a sai a ce to yau za a yi ƙuri'a waye zai yi ladanci to sai a yi ƙuri'a a ce waye fa samun ƙuri'a wani ne haka nan sahun gaba su waye za su zama to a sahun gaba to amma da yake amru ne ghaibi sai masu ilimi da kuma masu bincike da masu yaqini suke tabbatar da irin wannan farallolin da manzon Allah ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba a babin an abi juhaifa wahab bin abdullah as-sawa'i ko as-suwa'i qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbah له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضه ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وآذن بلال قال فجعلت أتتبع فاهو هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حتى حي على الصلاة يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة hadisi daga abi juhaifa wahab bin abdullah allah ta'ala ya kare da shi yake cewa ataitu shi ma nan fi'il wa fa'il dani ko kuma ida tare dani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na samu manzon allah ataitu nabiyya na samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra qubba kamar kace kamar buka haka a cikin yanayin tafiya ne ko irin abin nan da ake wanda su larabawa suna da shi kamar wani abu da ake dorawa kamar haudaji da ake dorawa a kan rakumi wanda mutum zai iya shiga har ma zai iya bacci to a yanayin tafiya ne suna da irin wannan tsarin a kafa tenti idan an yi zango an fahimta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kubbarsa har ma tana da ratsin ja ko irin abin da aka lullube ta da jan abu ne min admin da kuma abu mai ruwan kasa shine adam kenan ko qala fa kharaja bilal yace ina wajen manzon Allah cikin kubbarsa mai wannan siffa sai ga bilal ya fito bi wudu'in da abin alwala wudu'in bi fatati alal waw to iya nufin abin alwala kenan biddammati alal waw kuma iya nufin alwalar akwai wudu' alwudu'u abin alwala alwudu'u kuma ita kanta alwala din fa min nadhihin wa na'ilin yace cikin mu akwai wanda yake yayyafa akan kayansa da mai jiga kayansa nadhih shine kamar ka yayyafa wa kayanka ruwa fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya fito daga cikin wannan kubba tasa wa alaihi hulla hamra yayi ado da wata tuba mai kama ya doa hulla kamar ado kenan ya sa tuba yayi ado ko a cikin tubar akwai ratsin ado da yake da kalan jaja ka ni anzur ila bayadi saqaihi yace ni ina duba kamar zanga farin kaurinsa domin kayan da yasa light ne haka marasa kauri zan iya kamar zan ga kaurinsa domin ya sa kaya masu ado ko marasa kauri kenan qala sai yace fatawadda sai manzon Allah yayi alwala wa azana bilal sai bilal yayi kiran sallah qala sai yace faj'altu atattabi'u fahu hahuna wa hahuna sai manzon Allah daga iya bin bilal lokacin da yake kiran sallah ma'ana bilal iya fadar kalmomin kiran sallah manzon Allah yana bi kuma ai mun karanta da hugo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ji mai kiran sallah to ka maimaita abin da yake kai yake yi إذا سمع النداء فقل مثل ما أقول ما يقول المؤذن كفدي إيرن أبن دمي كيران صلى يفرا إلا هيا على تين سيد هيا على الصلاة هيا على الفلا ألوك تزيك لا حول ولا قوة إلا بالله أم فهمت تو منذن الله باين يفرا كما إيا أيوة الوادة كذا shi wannan sahabi yace iya ganin bakin manzon Allah iya bibiye da irin kalmomin da Bilal yake fada wajen kiran sallah yaqulu yaminan wa shimala hayya ala salah hayya ala falah lokacin da yazo kan wannan kalmomi guda biyu hayya ala salah hayya ala falah to sai yake dan karkata bangaren damansa da bangaren hagunsa shine illa wa unquhu yaminan wa shimala amma ba wai juyawa yake gaba dai ba a'a zak bada attention dinka bangaren dama lokacin hayya ala salat bangaren hagu lokacin hayya ala fala an fahimta haka manzon Allah ya koyar kuma haka ladanai lokacin manzon Allah suke summa rukizallahu anaza sannan sai aka kafa masa wata anaza kamar sanda haka ko wani dan abu mai tsawo da za a yi sutura da shi faqaddama sai manzon Allah ya gabato wannan abin da aka dasa shi a ƙasa ko aka kafa shi a ƙasa mai kama da sanda wa salla adh-dhuhr rak'atayn sai manzon Allah ya mana sallan azhar rak'a biyu summa lam yazil yusalli rak'atayn manzon Allah bai gushe bai yana mana azhar rak'a biyu hatta raja'a ila al-madina har sai da muka dawo gari madina kun ga wannan hadisi ko ba a fada ba hadisi ne wanda yake magana game da yanayin tafiya an fahimta hadisi ne da yake magana game da yanayin tafiya abinda na'am yawa sallar kasaro akai kuma abu na biyu zamu ƙara fahimta a hadisin shine a sunna ce kai guzirin ruwa idan zaka tafi idan zaka yi tafiya a mota ne a machine ne kana da gun ajiyar wata jarka ne ko wani goranka ne na ruwa sunna ne ka tafi da ruwa yasa yan uwan mu Fulani ai da suna da irin jallo da suke rataya ko yamun ba su kiwon dabobi ka sana jeji su da yi yawa ka san mutanen gabar su ne iyayen gidansu ko yawa sa ga su dan jallo sun rataya a sandan su suna yawo to sunna ne mutum zai tafi jeji ko zai tafiya yayi guzirin ruwa sunna ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga nan a yanayin tafiya ne amma an ce an kawo manzon Allah abin alwala ma'ana da abin sa ka tafi kenan sun yi gujirin sa sun tafi da shi abu na uku da zamu ƙara fahimta a hadisin shine hatta a yanayin tafiya sahabbai ba sa bari manzon Allah shi kadai an fahimta kaga wannan sahabi ya ce yazo ya samu manzon Allah inda yake fa ataituhu na sami a cikin kubbar sa mai kaza yace muna tare da manzon Allah sai ga Bilal kuma yazo da abin alwala kaga ba sa barin sa shi kadai suna bibiyar sa domin su yi masa hidima su dace da yardar Allah subhanahu wataala abu na gaba a hadisin shine hatta a cikin tafiya ana kiran sallah an fahimta kun ga yace fa azzana bilal sai bilal yayi kiran sallah abu na gaba da zamu ƙara fahimta shine hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kokarin bibiyar mai kiran sallah idan yayi domin dacewa da abin da ya faɗa da kansa an fahimta kun ga lokacin da muna karatu a baya na ce da yawa ana kiran sallar nan amma kuma za ga mutane hankalinsu baya kan mai kiran sallar surutu ake ko hayaniya ake ko musu ake da sauransu ko manzon Allah ya faɗi falaloli masu yawan gaske a ƙarƙashin bin mai kiran sallar a lokacin da yake kiran sallar an fahimta to hatta shi kansa shugaban halittar iya bin mai kiran sallar lokacin da yake kiran sallar abu na gaba wata sunna shine kiran sallah shi mai kiran sallar idan an zo jin hayya ala salah hayya ala falah ana so idan bada attention dinsa dama hayya ala salah hagu hayya ala falah amma ba sosai ba juyawa zai gabaɗe shi ba ya dan karkata haka wannan sunna ce ta ma'aikin Allah cikin kiran sallah wallahu ta'ala alam wannan shine dan abubuwan da muka tsunto cikin hadisi na gaba daga Abdullah bin Umar radiyallahu an hukuma radiyallahu anhu Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da su da dan da uban kenan ko dukkan su sahabbai ne Umar dan Khattab sahabi ne shi ne ma mai daraja ta biyu a kafatanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su sai na Abubakar radiyallahu anhu shi ne mai daraja ta daya Umar dan Khattab shi ne mai daraja ta biyu Usman bin Affan shine mai daraja ta uku, Ali bin Abi Talib shine mai daraja ta hudu. An fahimta? Daga nan kuma sai suwa wannan su hudun yawa, sai sauran shidan da aka musu albishir da aljanna. Dama asharatul bashru bil janna, wannan hudun suna ciki dama. Saura shidan da aka yi musu albir da su ne masu bibiyar wannan wajen farla, irin su Abdurrahman bin Auf, irin su Sa'ad bin Abi Waqqas, irin su Talha bin Ubaidillah da sauran su Sabi Ubaid bin Jarrah. An fahimta? To waɗannan guda shidan su ne suke bibiyar wannan hudun a daraja. Daga nan kuma sai Ahlul Badr, masu daraja ta uku cikin sahabbai sai sahabin da ya je yakin Badr. Domin hadisi ya tabbata, manzon Allah ya ce ka anna Allah tala'a ala ashabi badrin fa qala amalu ma shi'tum qad ghafara Allahu lakum. Allah ya ce ya ku mutanen da kuka je Badr ku aikata duk abin da kuka ga dama, Allah ya gafarta mu. Ta idan yanzu ne da ka ganganci da a wannan zamanin ne da kaga tabargaza ka, Allah ya nassanta kai dan aljanna ne duk abin da kai. To kaga wannan su kuma sahabbai da ke zuciyarsu ta sha bamban da tamu, sai hakan ya kara musu azama wajen aikin alkhairi, sai ya kara musu dagewa da dukkan tsantsanta biyayya ga Allah subhanahu wataala. An fahimta? Akwai Hatib bin Abi Balta'a, akwai wani abu da ya faru har Allah ya saukar da wani sahabi cikin suratul Hashr game da kissarsa. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da sahabbai cewa za a je yaki bangare kaza, ya faɗi nahiyar da za a je, ya sa rana da lokaci. To kafin lokacin yayi, shi Hatib bin Abi Balta'a inda za a yi akwai ƴan uwansa a garin kuma basu musulunta ba. An fahimta? Ya tabbatar can za a je kuma basu musulunta ba. Akwai wata mata ƴar yankin, ƴar area ta zo Madina, da ya ganta ya santa sai ya rubuta wasiƙa sai ya bata, yace idan kin je ki kai gidan su wane ki bashi. Idan ya karanta yaga za a zo a yaƙi su ranar kaza da kaza, to za su bar garin, ba za su yadda a zo a same su. An fahimta? Ita ma mata sai ta kunce gashin kanta, sai ta takaddar a kai kanta, sai ta kitse gashin kanta ta bude shi. Ana haka sai Allah ya wa manzon Allah wahayi cewa ɗaya daga cikin sabanka ga abin da yi. An fahimta? Kaga in ba Allah da wannan matar ba, ba wanda ya san abin da ya faru. Allah kuma sai ya sanar da Annabi Muhammadu ga abin da ya faru. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sai hita sai Sayyidina Ali radiyallahu an da shi da Al-Miqdad ibn al-Aswad, yace su kama hanyar gari kaza, akwai wata mata, idan sun same ta su ce ta bada takaddar da aka bata, za ta kai wancan garin ta bada wannan takaddar. Sai na Aliyu suka je suka samu wannan matar, ke akwai takardar da aka baki? Manzon Allah ya ce ki ba mu ita. Ita ba wata takarda a jikinta, ba komai. Ya ce wallahi ƙarya kike yi, tun ana shaida juna ki ba mu takardar, in ba haka ba za mu yi fice-fice da ke mu ɗau takardar mu kai wa Annabi Muhammad. Sai ta kunce kitsen kanta ta zaro takardar ita ba su, sai suka kawo manzon Allah takardar sallallahu alaihi wasallam. Suka kawo, sai manzon Allah ya kirawo shi Hatib bin Abi Balta yake tambaye sa me yasa ya haka. A lokacin sai Umar yake cewa da'ani adrubu unka, manzon Allah ba ni dama na fille mai wuya. Sai ya ce a'a, ai la'allahu yashhada badrin, ai ba wannan ba laifi bane, Allah ya riga ya yafe masa, ya je Badr ai ba wani abin da zai kansa. Na kirawo shi dai domin na ci irin abin da yi ba daidai bane ya daina, don ba wata ƙauna ta cinci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Wannan kuma sirrinmu ne na musulunci, kar ka faɗa wanda ba mu ba. An fahimta? Duk yanda kuke da shi ne ba musulmi ba ne. Mahallu shahiri shi ne abin da ya yi ba don ya halarci Badar ba laifi ne. Laifi ne mai girman gaske. Ya ɗau wani asiri na musulunci ya faɗa wanda ba musulmai ba. To amma ma'aikin Allah yake cewa a'a, shi wannan bawan Allah ya je Badar, saboda ka zuwansa Badar ya fanshe shi. In ma laifin ya yi dama Allah ya ce qad ghafartu lakum, i'malu ma shi'tum qad ghafara Allahu lakum. Ku je ku aikata duk abin da kuka ga dama, to dama can Allah ta'ala ya riga ya gafarta muku. To wannan sune abin da ya faru da ƴan Badar. Allah ta'ala ya musu gafara. To bayan ƴan Badar a cikin jeran gedderjojin sahabbai sai waɗanda suka halarci bai'ati Ridwan. Lokacin da manzon Allah ya yi niyyar zuwa Umara shekara ta 7 zuwa ta 8 bayan hijira, aka ce ba zai je ba. An fahimta? Aka yi sulhu, suka gigginda ya sharaɗansu wanda a zahiri kamar cutarwa ce zuwa ga musulunci. Manzon Allah ya amince, aka tafi haka. Manzon Allah ce duk wanda ya dida abin da ni ya zo ya min mubaya'a, ya shimfiɗa hannunsa. Shine laqad radiyallahu 'anil mu'minin izi yubai'unaka tahta shajara al-mu'minina as-sahaba akiri. An fahimta? Lokacin da sahabbai suka yi mubaya'a, suka yi manzon Allah mubaya'a karkashin bishiya. To waɗannan su ne masu daraja ta biyar kenan ko a cikin jeren darajoji da Allah ta'ala ya biya wa sahabbai. Su waye kuma masu daraja ta shida? Sannan daraja ta shida sai muhajirun. Dukkan wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, to su ma suna da ɗuriyar daraja akan wanda ba su ba. Daga nan kuma sai al-ansar, mutanen Madina su ne masu daraja ta bakwai wanda suka tarbi manzon Allah da sahabbai lokacin da suka yi hijira zuwa gare su. To wannan shine kashe-kashen da malamai suka yi wajen falaloli da darajoji na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. An fahimta? To manzon Allah yana wannan da kansa, yana bibiyar ainihin Bilalu lokacin da yake kiran sallah, fa yattabi fahu hahuna wa hahuna, kuma sannan suka yi sallan azhar raka'a biyu. Hakan zai nuna mana kan cewa kasaru ake cikin tafiya. Kuma wani abu da za mu sake fahimta ga anasa da aka yi sitira da ita, idan za ka yi sallah ba masallaci ginanne ba, to ana so ka sanya sitira a gabanka wanda koda wani ya wuce ba zai cutar da sallarka ba. An fahimta? Ita ma sanya sutura a gunda ba masallaci ba ne sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma nan tafiyar an ce manzon Allah bai gushe ba iya kasaru har sai da ya dawo Madina. To wannan iya cikin hadisan da wa'an suke sabawa malaman fiqihu game da kayyade kwanakin kasar da kwana uku. An fahimta? Su malaman fiqihu Allah ta'ala ya musu sakayya da alkhairi. Madogararsu ko istinbadinsu wajen kayyade kwanakin kasar da kwana uku, to suna ganin kamar haka shari'a ta ce a sauki bako kwana uku. Duk wanda ya sauki bako ya yi kwana uku, to haƙƙi na bakunta ya fita da kansa. Duk abin da zai masa daga baya kuma kyautatawa ne. To su suka yi compare da wannan da wannan. Ya suka ce, to tunda shi ma matafiya ya yi bako ne, duk inda ya kwana uku ai ya zama ɗan gari, sai ya ci gaba da cika sallarsa. To amma wannan gaskiya ya saba wa doron hadisi. Manzon Allah an ce wata rana taɓa zuwa Makka daga Madina wajen kwana tare a Makka, amma duk ƙasar yake. Ya sa malamai suka ce, tafiya in dai ka san za ka dawo. An fahimta? Tafiya ce ka tafi da niyyar kwana uku, ta wuce sati biyu. In dai dama ka tafi da niyyar wata bukata ka dawo, to malamai sun ce har ka da za ka yi ƙasarinka. An fahimta? Sai dai kamar zama na makaranta da za ka je ka yi wata huɗu, semester ɗaya, wata biyar, to wannan malamai sun ce in dai irin wannan zama ne, to kuma cika sallah shi ne aula. Ka cika sallar ka shi ne aula. Amma akwai wanda suka tafi hatta ɗalibin ma zai yi ƙasaro, amma ba su da yawa a cikin malamai gaskiya. Jumhur sun ce in ɗalibi ne na makaranta tam guda za ka yi, semester guda za ka yi, to an ce cika sallar shi ne abin da ya fi zama alkhairi a gare ka. Fahimtu? Amma tafiya ta za ka je ka dawo, za ka karɓi admission ne, za ka je ina ne, za ka je wata semina kwana huɗu biyar, aka ƙara muku kwana biyu, to duk ƙasar za ka ke har ka dawo gida. Wannan shi ne abin da malamai suke faɗa, wallahu ta'ala alam. Hadisi na gaba daga Abdullahi bin Umar ko? Ko da ke mun ba mun karanta shi ma yi. Yawa, anna Bilalan, haka ne ko? Yu'azun Bilail. Cewa in ji Abdullahi ɗan Umar yake cewa manzon Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shi Bilalu, anna Bilalan ko inna Bilalan, duk ɗaya ne, la yu'azin, haka ne ko? inna bilalan yu'azzinu bilailin shi bilalu yana kiran sallah da daddare ne ma'ana kamar kiran sallan farko wanda za a yi kafin alfijir yake to to idan kun ji muryar bilal iya kiran sallah da azumin ramadan to fakulu washrabu ku ci abincin ku ku sha abin shan ku kiran sallar sa baya nuna kan cewa alfijir ya kito alfijir bai kito ba alfijir din da zai hana mai azumi ya ci abinci a fahimta in kun ji kiran sallar bilal da azumi da daddare ko kuma a kana niyyar kai azumi ko ma ba na ramadan din bane to jin miliyar bilal ya baka dama ka tayi kai sauki na a fahimta shine yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'zana ibn ummi maktum har sai in kun ji abdullah ibn ummi maktum an ce makawo ne shi shi kuma shine aka manzon Allah ya bashi kiran sallah na biyu an ce ma baya yi har sai ya an fada masa an ce to alfijir yake to ba tunda makawo ne baya gani sannan sai yazo kuma ya kira sallah din to daga nan ka ji kiran sallah abdullah ibn ummi maktum to shikenan ba cin abinci ba sha domin alfijir din da yake haramtawa mai azumi ci da sha ya bayyana an fahimci wannan bilal shine mai kiran sallah na farko wannan kuma abdullahi bin umma katum shine mai kiran sallah na biyu wallahu ta'ala alam hadisi na gaba daga abi sa'id al-khudri radiyallahu an abba sa'id allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sami'tumul mu'azzin idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu mithla ma yaqul ku faɗi kwatankwacin abin da shi mai kiran sallah da yake faɗa haka umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id Allah ta'ala ya kare da shi ku faɗi irin abin da yake faɗa amma wannan kuma hadisin ya zo a takaici a can za ka ga ya ce siwa hayya alatai sai dai in ya je kan gabar hayya alas sala hayya al fala nan kuma za ku ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah an fahimta bayan an kammala kuma za ku yi wa manzon Allah salati salatul ibrahimiyya zaka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya sannan kuma za ka karanta allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammad al wasila wal fadila wa ba'athu makam mahmud alladhi wa'ada an ce duk wanda yayi wannan manzara ce halallahu shafa'atahu yawmal qiyama cetonsa ya halatta gari na ranar alkiyama an fahimta ashe farla ce mai girma kenan farla ce mai girman gaske ka raya sunnar manzon Allah ka kwatantu da shi sannan kuma ga irin falala da zaka samu karkashin wannan sannan kuma idan ka ce kaiwa manzon Allah salati daya Allah zai magoma man salla alayya marra sallallahu biha ashara idan kaiwa manzon Allah salati dai Allah zai magoma sannan idan ka ce raditu billahi rabban Allah zai ce to na yarda da kai wa bil islami dini ce na zaba ma musulunci wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula annabi muhammadin kuma ya ce na yarda kai dan al'ummata ne kaga wannan duk falaloli da yake samu a karkashin wannan amma abin da na faɗa dazu shine mutane da yawa hankalinsu baya kan wannan zaka samu mutane a daura da masallaci suna kusa da masallaci ladan ya zo ya kira sallah amma wallahi wani hirar da yake ma ba zai taka kansa burki ba zaka ji hirar siyasa ko hirar kwallon kafa ko hirar wata hirar ta shirme wanda ba ma ta da wani amfani ko labaran da da sa ga wuce a dinga dawo da su kuma ga irin wannan tarun farala da hadisi suka tabbatar ina kira gare mu hatta mata a cikin gidajen su daga kunjila dan ya fara kiran sallah ku fatsi duk abin da kuke ku tsaya kuma wannan sunna ce hatta tun da wajen iyaye da kakanni ni ana faɗa mana kan cewa da idan ana kiran sallah mutum ko tafiya yake tsayawa yake haka ne kuma kai ga mutum ya tsaya kaga a lokacin ba ilimi sosai ba ai ilimi irin na yanzu ba to amma suna da shauƙin aikin duk abin da suka ji an ce manzon Allah ya ce ko malaman sun faɗa manzo suna kai tsaye wajen aiki amma mu yau ga tarun karatun ga tarun ilimin amma kuma babu aiki ga tarun karannin kowa malami ne a yanzu ya san hadisi ya san aya zai iya tafsiri zai iya kaza amma kuma aikin ya gagara suna dadin gashi ba wadataccen ilimin kuma amma sun fi mu dage wajen aiki an fahimta saboda ka wajibi ne mu dawo mu raye wannan sunna tace duk lokacin da ake kiran sallah ka maida hankalinka a wajen mai kiran sallar kana maimaita abin da yake fada har ka je karshe sannan kuma karanta wannan abubuwan da shari'a ta ce karanta domin samun farla da dace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen babi na al-azan wal iqama babi na gaba na istikbalul qibla babi da zai magana kan fuskantar al-qibla a lokacin da zaka yi sallah kima iya cikin shurudu salah ka fuskanci al-qibla a fa walli wajhaka shatral masjidil haram Allah ya ba wa manzon Allah da dukkan musulmi doka idan zaka yi sallah ka fuskanci inda dakin Allah mai alfarma yake ka fuskanci nan shine al-qiblarka an fahimta saboda ka fuskantar al-qibla iya cikin sharri a sallah har idan ka sani ka kaucewa al-qibla daga ganto baka da sallah ka san ga al-qiblar mu nan kai ka zo ka kalli nan kai sallah ka sani baka da sallah amma kuma in kai sallah a wajen al-qibla ko a gunda ba al-qibla ba da kuskure ko rashin sani ko kaje gunda kai batan kai ko ba masallaci daga baya kuma ya bayyana kai sallah ba al-qibla ba sallarka tayi sallarka tayi ba za ka sake ba an fahimta kuma koda kana cikin sallah ka kalli gunda ba al-qibla ba wani yace ma a'a nan fa ba al-qibla bane ga inda take to koyi juyawa zaka yi abinda kai a baya ba za ka sake shi ba sallarka tayi to wannan shine fatawar da malamai suka bayar ga karshen wannan hadisi na farko a babin daga shede abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahari rahilatihi yusabbihu shine annawafil kina yatanaffal manzon Allah yana sallan nafila an fahimta akan abar hawansa mun karanta wannan hadisin a baya ko yana sallan nafila kan abin hawansa raƙuminsa ko dokinsa idan ya so yayi nafila ko sai kabbarta nafila ya ci gaba da yi iya ima'i da kansa gashi yayi ruku'i gashi ya dago ga yayi sujuda gashi ya dago gashi a tsaye gashi yana karatu gashi yana ruku'i to haka zai dinga yi kaga kan zai in kai ne yau to zai dauke ma wani sanan na ba ka shagaltu da kusanci ga ubangiji kana nafilfili to manzon Allah yana yi yusabbihu ala zahri rahilatihi haisu kana wajhuhu duk inda ta fuskantar da shi dama kana kan abin hawa baka da ikon ka ce dole sai a al-qibla zaka tafi tunda hanyar ai ba ta ka bace ko ba gaskiya bane kuma hanya musamman irin ta da kwana-kwana ne shigira fita ne zata dinga duk inda hanya ta kada da shi to zai ci gaba da wannan nafila ta sa ba zai daina ba an fahimta sai yake cewa yi umi'u bi ra'sihi amma irin sallar da manzon Allah yake yi to nuni ne da kansa ba wai kana abin hawa ba zaka tahi tsaye a'a yi umi'u bi ra'sihi iya ima'i yayi haka yayi haka ya kwatanta yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza an fahimta wa kana ibn umar yaf'alu shi ma abdullahi dan umar ya aikata irin wannan dama shi ake masa laqabi da sahibu sunna shi abdullahi dan umar Allah ya kare da shi a galibiya iya kwatanta duk irin abin da manzon Allah yayi iya yawan kwatantawa matakar abin ba kususiya bane ba abdullahi dan umar da ya rawaito wannan hadisin to shi ma rawin sai ce shi ma abdullahi dan umar iya irin wannan sallar sai ya sau abin hawa abin hawansa shi ma sai yana yin nafila kan shi wa fi riwayatin kana yu'tir ala ba'irihi a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana witiri kan abin hawansa shi ma wannan yanayin tafiya ne idan zai dawo gida tafiya dare yayi sun yi sanar ishe su to shikenan sai ya witirin sa kan abin hawansa an fahimta yu'tir ala ba'irihi akan raƙumi shi wali muslim ghayra annahu la yusalli alaiha al-maktuba hadisin muslim yake cewa amma shi manzon Allah baya sallan farilla akan abin hawa an fahimta idan zai yi sallar farilla mai aka ce nazala sai sauko kasa sai sallar sa ta farilla sallan farilla ba a yin ta kan abin hawa kamar yanda manzon Allah yayi a wannan sai da illa rura ce jirgin sama ne ko irin mota ce irin molo din da bata tsayawa sai ta ji inda za ta ji dama a galabiya ta arna ce da sauransu ba za su tsaya a yi sallah ba to wannan duk inda kasance kanka larura sai kai sallar ka haka ba matsala an bayyana amma in dai kana da iko motar ka ce ko ku ne masu rinjaye za ku iya tsaye da direban a wani gari a yi sallah to ita sallan farilla tsayawa yake a yi ta amma in larura ta shiga irin wannan da ba za a tsaya dan kai ba ba za a tsaya kai sallah ba to karka yadda kuma lokacin sallar ya wuce ba kai ba a duk yanayin da ka tsinci kanka sai kai sallar haka a zauna ne ka fuskanci alƙira ka fahimta ba ka fuskanta ba sai kai a wannan larura amma har in ba larura to tsayawa yake ka tsaya kai sallar ka a ƙasa a dandanin ƙasa sai ka hau abin hawan ka cigaba da tafiyar ka an bayyana wannan to wannan shine manzon Allah baya sallan farilla akan abin hawansa sallar salatul maktuba ke wali al-bukhari daga imam al-bukhari yace illa al-fara'id sallan farilla ne kawai baya yi akan abin hawansa amma nafilfili harutiri iyayi akan abin hawansa sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba shi ma daga abdullahi bin umar ne Allah ta'ala ya kare yadda da shi ko Allah ya kare yadda da su qala yake cewa bainaman nas bi quba fi salati subh mutane suna unguwan quba a wani masallaci dake unguwar a lokacin musulunci ya fara yawa a garin madina kenan an fara samun wa'ansu masallatan bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyana unguwar quba ita ma an mata masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da zama masallaci kuma shi tura limamin to abdullahi dan umar yace suna sallan asuba a shi wancan masallaci na quba suna sallan asuba a masallacin quba shi abdullahi dan umar yake bada labari cewa iz ja'ahum atin sai ga wani matafiya ya zo musu faqala sai yace ko wani mai zuwa ya zo musu iz ja'ahum atin sai ga wani kawai ya zo faqala sai yace innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laila qur'an cewa annabi mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ajiya da daddare an saukar masa da alqur'ani ma'ana wahayi ya saukar masa wannan kuma ya nuna kan cewa sahabban waɗansu a lokacin da wahayin ya sauka ba sa nan tun da dare ne waɗansu kuma suna nan an fahimta waɗanda suke nan dokar da ta sauko ɗin to manzon Allah ya musu bayani waɗanda ba sa nan kuma ba su sani ba har sai an faɗa musu abin da ya faru yace iz ja'ahum atin faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laila qur'anun qur'ani ya sauka wahyi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren jiya wa qad umira an yastaqbila laka al-qibla a wannan wahayi an biya manzon Allah umarni ya fuskanci al-qibla lokacin da zai yi sallah ma'ana ya fuskanci a baitullahi al-haram kina da ana kallon baitul maqdis ne har manzon Allah ya hijira har ya koma madina an fahimta har ya dawo an su shekaru ma ba a fuskantar ka'aba in ana sallah sai dai a fuskanci baitul maqdis to manzon Allah abin ya dame shi iya so a bashi doka ya dawo yana fuskantar ka'aba shine Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha hakika naga lokacin da kake ta daga idonka sama kana sauraron wahayi yazo akan a ce ka juya ka dinga kallon Ka'aba idan za ka yi sallah an ce lokacin da Allah ya ce ya gani kuma ya san bukatarsa sai da aka shafi wata 17 ba a ce dawo yana kallon Ka'aba din ba an bayyana magana Allah ya ce mun gani ko mun san nufinka falanwalliyannaka qiblatan tardaha kadan dakata zan baka doka ka fuskanci alqiblar da kafi gamsuwa da ita domin shi yafi gamsuwa ya kalli Ka'aba ba kai bai kalli baitul maqdis an fahimta an ce da Allah yace za mu baka dokar za mu ce ka koma kana kallon Ka'aba sai da akai wata 17 ba a masa magana ba
ba a ce dawo kalli Ka'aban ba, a nan Baitul Maqdis ne ake wannan sallar tsawon kusan shekara biyu, bayan kuma Allah ya ce naji kuma za a yi. Kaga wannan iya nuna mana juriya kenan da rashin gaggawa cikin al'amura. Duk abin da ka sa gaba a gun Allah ba gaggawa, ba gaggawa, inda ka cika sharadi ka yi duk abin da Ubangijin ya ce kai, ka yi iya ƙoƙarinka, to ba ka kai gaggawa. Idan jinkiri ya faru akwai hikimar Allah wajen jinkirin, idan abin ya zo kuma a yanda kake so din ba tare da jinkiri ba, nan ma akwai hikimar Allah. Allah ba a masa dole, ba a matsa masa, fa'alun ne lima yuri. Allah abin da ya so ya ga dama yake aikatawa, ba abin da ka so ba, abin da na so ba. A fahimta, Allah ba a bashi doka, ba wanda ya sai tilasta Allah, babu shi. Duk abin da ya faru da mashi'an Allah da kaddararsa da sonsa, ba abin da zai faru ba da son Allah, babu shi. Da sonsa kuma komai a gun Allah yana da limitation, yana da iyaka. Kullu shay'in indahu bi miqdar, komai iya da iyakokinsa a gun Allah. Kar ku yi gaggawa idan kuna neman wani abu a gun Allah, ko Allah ya jeho ku wani yanayi wanda ku ba ku jin dadinsa, ba ku maraba da yanayin, to ku yi hakuri, akwai sanin Allah. Gaggawarka ba za ta canja nufin Allah ba, haka nan jinkirinka ba zai canja nufin Allah ba. Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya addu'a a halakar da Fir'auna, domin irin takurin da yake musu da azabtar da su da yake, an gane ko? Wa kala Musa, Annabi Musa yake cewa rabbana innaka atayta fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana damis ala amwalihim wa shaddid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Sai Allah ya ce qala qad ujiba da'watukuma fastaqima fala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Allah yake cewa Annabi Musa ya ce ya Ubangiji, innaka atayta fir'auna, Allah kai ne ka biya fir'auna zinatan wa amwalan, kayan ado da dukiya a wannan rayuwar duniyar. Allah ya kimsa wa fir'auna dukiya da kayan ado na zinariya da azurfa. Kaga Annabi Musa anan ma ya koyar da mu tauhidi, duk wanda ya ganshi da wani abu a hannunsa Allah ne bai shi, wannan mutum musulmi ne ko are ne, mutum kokarinsa baya bashi abu, sai in Allah ya so abin ya je gare shi. Allah kai ne ka bi Fir'auna wannan kayayyakin ba, innaka atayta fir'auna wa mala'ahu, da Fir'auna da kabilan nasa kai ne ka ba su kayan ado, ka ba su dukiya, amma Allah suna amfani da wannan dukiyar da kayan adon liyudhillu an sabilik, su dinga batar da mutane game da bin hanyarka, su yi amfani da ƙarfin mulkinsu da dukiyarsu su dinga karkatar da mutane kar su bi hanyarka ya Allah. Allah haka suke yi kuma ka fi mu sani. Sai Annabi Musa yake cewa rabbana damis ala amwalihim, Allah wannan duki da suke tinkaho da ita take zama sanadiyar kautar da mutane daga ga hanyar Allah, ya Allah ka shafe dukiyar. Hine itmis ala amwalihim, sannan washidud ala qulubihim, Allah ka rike zakatansu, kar ka ba su damar tunani na halakar da mutane, ka tsananta kamunka a zakatansu ya Allah. Ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai radadi. Annabi Musa iya addu'a, Annabi Haruna iya cewa amin, da suka gama sai Allah ke cewa ujiba da'awata kuma, wannan roƙon da kai duk na karɓa naji, na karɓi shi, amma fastaqima ku dan saurara, kun yi addu'a kuma na karɓi addu'a, duk abin da kuka roƙi ne zan yi, in ji Allah, amma ku dan dakata kaɗan. Malamai suka ce sai da Fir'auna ya shekara 40 Allah bai kawo masa halaka ba daga wannan addu'a har lokacin da ya mutu, shekara 40 kuma Allah ya ce ya ji ya karɓa. An fahimta, to kaga ashe gaggawa ba taka bace. Annabi Musa alaihi salam shine mai matsayi na uku a gun Allah, addu'a da tun da Allah yi duka duniya da lahira daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim Khalilur Rahman sai kuma annabi Musa Kalimur Rahman shine na uku a duk halittar da Allah yi fa duka dukkan su har su Jibril su Mika'il da ƴan aljanna da kowa duka halittun Allah annabi Musa shine mai matsayi na uku shine third in command ko shine ya sunan na yanzu dadi Ahmed Lawne ko ya sunan sanad president na yanzu Afabio ko to yanzu shine mai matsayi na uku a Najeriya ko daga shugaban kasa sai mataimakin sa sai shi to shi ma annabi Musa alaihi salam shine mai matsayi na uku a halittun Allah duka daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim sai annabi Musa alaihi salam shine Allah yake magana da shi ba tare da mala'ika tsakanin su Allah yayi magana annabi Musa yaji to amma Allah da yace ya karbi roƙon sa zai biya mai bukata sai da shekara 40 biyan bukatun bai zo ba to kaga wannan duk iya nuna mana mu koyi juriya Allah ya san halin da kowa yake ciki ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah shine mafi sani ga duk abin da ya halitta kar ka yi mamaki kar kuma ka zai san cewa Allah bai san da kai bai manta da kai a'a ba haka bane yanzu ka tambayi masu tona rijiya ko tona bohol da sauransu masu tono kasa za a tona mitoci masu tsawo a karkashin kasa sai a binciko wani kwaro kuma da ransa ko ba a yi ne wata halittar daranta da komai kuma lafiyanta kalau amma a cikin kasa take rayuwa wa yake kai mata iska da take sha Allah ne wa yake ba ta abinci a wannan yanayin Allah ne wa yake jinyata idan ba ta da lafiya Allah ne a kuma ga tana da yaya wata halitta to abin da yake karkashin kasa karkashin ruwa Allah bai manta da ba sai kai Allah ya ce wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha surukukin jeji ganyen bishiya ɗaya ba zai tsinke faɗo ba sai da sanin Allah bishiya duk inda take ba wai bishiyan ba a'a ganyenta ba zai tsinke faɗo ba illa ya'lamuha face Allah ya ce mun sani wala habatin fi zulumatil ard ba wata kwaya da za ta nitse a karkashin kasa Allah ya santa wala habatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin kai dai ka tsantsanta dogaranka ga Allah dan uwa kai dai ka bi abin da ya zamto sabab ne ko al-akadu bil asbab amma Allah bai manta da kai ba Allah iya sanar da kowa an fahimta saboda ka wannan shine irin abin da za mu kara koya da kuma da tabbatar da tauhidi a cikin zukatan sai Abdullahi dan Umar yake cewa sai shi wancan bawan Allah yake cewa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yi wahayi daga yau a dinga kallon a ɗakin Allah mai alfarma a bar kallon Baitul Maqdis fastaqabaluha suna cikin wannan sallah ko sai suka juya sun yi raka'a ɗaya ne biyu ne sai suka juya kawai suke kallon ɗakin Allah mai alfarma an gane ku wa kana wujuhum ila sham a lokacin fuskar suna kallon sham wajen Baitul Maqdis kenan fastaqbalu ila al-ka'aba sai suka juyo sai suke kallon ka'aba ku masallaci ne yake cin masjidul qiblatayn ko masjidul qiblatayn an fara sallah a wannan alqiblar sai aka juya aka karasa ta wata alqiblar har yanzu ana kaiwa ziyara idan an je Madina domin wannan tarihin ya tabbata a masallaci hadisi na gaba daga Anas bin dan Mari Allah ya kare da shi afwan Anas bin wane ne bin Yasir bin Sirin Anas bin Sirin kale yake cewa istaqballa unasan hina qadima min ash-sham wa ansu mutane sun zo gare mu a lokacin da magaje garin sham falakina hu bi'ainin ko bi'ainit tam fara'aituhu yusalli ala himarin wujuhu zalhaibi يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته تشونا بوحي بيجي ما سبكينا ألوكة بيسامل بارا أنجو يكلن كعب أي سلب أنس بن السيرين كيشام من جيشام سيمكا حدد ونمتمي
iya da wani ba idan sa kai ne bi ainin tamr kamar iya dan haragarki haka fa ra'aytuhu yusalli ala himarin magin shi iya sallah daura da wani jaki wajuhu min zalha ibi yani an yasa da kibla sai muga fuskar sa iya kallan kamar kudancin alqibla ba alqibla yake kallo ba iya kallan gunda ba alqibla bane fa qultu yace sai muka ce ra'aytuka tusalli li ghayri alqibla kai bawon Allah kana sallah fa ba inda alqibla take ba fa qala sai ce da su laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni fa ba dan naga manzon Allah da ido na ba ya fa'aluhu ma fa'altu ba dan naga iya kallan nan iya sallah ba wallahi ma ba zan yi ba kaga na aiki ya same su sai su zauna su mai karatu kenan yawa sun mai karatu sun fahimta dai sanan sai fahimta wannan shine karshen babi na al-azan ko kuma isu kibla al-qibla ko kuma wannan shine inda zamu tsaya a yanzu insha Allah sanadiyar lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana kuskure mu ya ba mu ikon yarawa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu ka sanya aljanna ce mu komar mu da su gaba daya Allah zuriyar mu da mu duka Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙon ka ka taimake mu ka yi gacin al'amarin mu ka dafa mana ka agaza mana ka tabbatar da mu a hanyar daidai ya Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka sanya kafara suke yi Allah ta'ala muna roƙon ka abin da ya shige mana gaba Allah ta'ala kai mana maganin sa abin da muke roƙo gare ka ya Allah ta'ala ka mana baiwa da shi Allah ta'ala muna roƙon ka wannan ƙasa ta muka mana jagora halin da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ta'ala ka fidda mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka damarar mu ka sanya mata albarka Allah ka sanya wannan damuna albarka Allah ka sanya mata albarka Allah ta'ala muna roƙon ka dukkan masu bukatu gare ka na alkhairi Allah ka biya mana dukkan ko masu roƙon ka game da tsari game da al'amura na rayuwa Allah ta'ala ka ba mu tsaro da kariya Allah ta'ala ka muna albarka ka tabbatar da mu kan hanya daidai masu taimakon addini duk inda suke Allah ka dafa musu Allah ka taimake su masu yi addini mazagon ƙasa Allah ta'ala ka yi mana maganin su Allah ta'ala dimmi nufar mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi duk mai neman mu da shari Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya shi mai wannan gida da ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi ayyukan sa na alkhairi Allah ya karba masa ayyan shin bukatun sa na alkhairi Allah ka biya masa da namu gaba daya mahaifansa Allah ka ji kansu da namu gaba daya zuriyar sa Allah ka sanya musu albarka da tamu gaba daya hanyoyin sa na samu Allah ka inganta su ka bashi kariya da mu gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.